Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Lahadi 2 ga watan Yuli shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa ministan ma'aikatar cikin gida ta Najeriya ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya zuwa tsaunin Mambila wanda yake fama da tashin hankula. Gidauniyar Matthew Hassan Kuka ta jihar Sokoto ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki a Maiduguri, inda taron ya hada da
gabanin addinin Kirista na Musulmai da sarakunan gargajiya da ma kungiyoyi masu zaman kansu, wanda dukkanin su ga dinga tufa albarkacin bakin su game da hanyoyin da za a bi na samun mafita daga wannan hali da shari'a musu gabacin Najeriya ta fada.
Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan wata cibiya da ta gudanar da bincike ta kuma wallafa littafi game da ta'addancin Boko Haram. Za mu kawo muku maimaicin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, tare da fadar an ina lafiya ga labaran duniyan nan mai karanto su Ibrahim Alfa Ahmed. Shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa ya isa Mali, inda ake sa ran zai halarci taron koli kan kafotar rundunar yanki ta yakar 'yan ta'adda a yankin Sahel. Ƙasashen Mali da Burkina Faso da Chadi da Mauritania da kuma jamhuriyar Niger, waɗanda ake kira G5 Sahel, sun ce za su haɗa ƙarfi su kafa rundunar haɗin gwiwa wadda za ta yaƙi tabarbarewar tsaro da 'yan ta'adda da suke ƙara kunno kai a wannan yanki. Rundunar ta G5 Sahel za ta ƙara ƙarfafa ayyukan sojoji guda 4,000 na Faransa da kuma wasu 11,000 na Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda ke aikin kiyaye zaman lafiya yanzu haka a cikin wannan yankin. Ana sa ran Macron zai bayyana cikakken goyon baya da kuma tallafin Faransa ga kafa wannan runduna ta yanki. A yanzu haka dai ba a san irin tallafin da ƙasar ta Faransa za ta ba wannan runduna ba. A watan Mayu, Macron ya ziyarci birnin Gao da ke arewacin Mali, ziyararsa ta farko a wajen nahiyar Turai tun zamowarsa shugaban Faransa. A wurin ya bayyana cewa sojojin Faransa za su ci gaba da zama har sai an ga bayan ayyukan ta'addanci a wannan yanki na Sahel. Gidan talabijin na Siriya ya ce wani ɗan ƙunar baƙin wake a cikin mota ya tarwatsa kansa a dandalin Tahrir da ke yankin tsakiyar birnin Damascus a yau Lahadi. Ya kashe mutane aƙalla 8 tare da raunata wasu fiye da 10. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Siriya mai headquarter a Ingila ta ce mutane guda 12 ne suka mutu. Dakarun tsaron Siriya suka ce sun koro motoci guda 3 na ƙunar baƙin wake, suka lalata guda 2 a ƙofar shiga cikin birnin kafin su yi ɓarna. Hotunan bidiyon da aka sanya a gidan talabijin na ƙasar sun nuna motoci aƙalla guda 2 da suka ƙone tare da wasu tarkace a kan hanyar zuwa filin jirgin sama wannan birni. Direba na 3 ya tsere mahukumomi da farko, to amma kuma sai aka tutsiye shi a dandalin Tahrir inda ya tada bom ɗin nasa da ya ga cewar ba mafita. 'Yan sandan Brazil sun ce sun damƙe wani madugun fataken muggan ƙwayoyi da ya ƙaurin suna wanda aka shafa shekaru 30 ana farautarsa. Hukumomi suka ce Luis Carlos da Rocha ya ji likitoci sun sauya masa kamanni a yunƙurinsa na kaucewa shiga hannu. Jama'a sun yi imanin cewa da Rocha, wanda ya sauya sunansa zuwa Vitor Luis de Moraes, shi ne madugun wata ƙungiyar fataucin hodar Iblis ta koken mai rassa a ƙasashe da dama. Hukumomi suka ce ana fataucin hodar Iblis ta koken da shi wannan madugun da ƙungiyarsa suke sarrafawa cikin kurmin ƙasashen Bolivia da Colombia da kuma Peru zuwa ƙasashen Turai da kuma nan Amurka. jama'ai suka ce da Russia yana daya daga cikin manyan masu samarwa da muggan dillalan kwayoyi na biranen Sao Paulo da Rio de Janeiro hodar Iblis ta koken da suke saidawa akan titunan waɗannan birane. ‘Yan sanda sun kama kadarorin da Russia na dala Amurka miliyan 10 ciki har da motocin alatu da wani jirgin sama da gonaki da kuma wasu gine-gine. To amma kuma ‘yan sandan sun yi imanin cewar yana da kadarorin da suka kai akalla dala miliyan 100 kuma za su farauto su a zagaye na biyu na binciken madugun fataucin kwayoyin da suke gudanarwa. Kada a shafa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani shirin bin diddigin da jaridar Washington Post take gudanarwa a nan Amurka ya nuna cewa adadin mutanen da 'yan sanda suka harbe har lahira a watanni shida na farkon wannan shekara kusan daidai yake da adadin waɗanda suka harbe har lahira a daidai irin wannan lokaci a cikin shekaru biyun da suka shige. Jaridar ta ce 'yan sanda a nan Amurka sun harbe suka kashe mutane 492 a watanni shida na farkon wannan shekara. Waɗanda aka fi kashewa turawa ne maza waɗanda suke riƙe da bindigogi ko kuma wasu makamai hannunsu a wannan lokaci. Kashi 25 cikin 100 na waɗanda ake kashewa suna da taɓuwar hankali. To amma kuma kashi 25 cikin 100 na waɗanda ake kashewa ɗin baƙaƙen fata ne duk da cewar yawansu a cikin ƙasa kashi 6 ne kawai daga cikin 100. Jaridar Washington Post ta fara bin diddigin harbe-harben da 'yan sanda suka yi a bayan kashe Michael Brown da suka yi a garin Ferguson da ke jihar Missouri. Duk da zanga-zanga da kira-kirayen sauya manufofin hukumomin 'yan sanda da aka yi tun wancan lokaci, har yanzu babu raguwar da aka gani ta yawan mutanen da 'yan sandan suke kashewa. Har ila yau jaridar ta ce yawan 'yan sandan da ake kashewa a bakin aiki shi ma bai canja ba cikin shekaru biyun da suka gabata a nan Amurka. Kamfanin Samsung Electronics ya ba da sanarwa a yau Lahadi cewar zai fara sayar da wani sabon nau'i na wayarsa samfurin Galaxy Note 7 a cikin wannan mako a ƙasar Koriya ta Kudu. A shekarar da ta shige, kamfanin na Samsung ya janye Galaxy Note 7 daga kasuwa a saboda batirin ciki yana yin zafi ya kama da wuta ko kuma ya yi bindiga. Sabuwar wayar za ta yi amfani da batira daban da nau'in masu kama wutar. Sabuwar wayar wadda aka sanya mata suna Galaxy Note FE za a kira ta da kayayyakin da aka kira Note 7 kuma za a saida ita a kasuwa akan kuɗin Amurka dala 611. Wannan ko ba ƙaramin rage ba ne daga dala 1,000 da aka sayar da Note 7. Kamfanin Samsung ya janye Note 7 ƙasa da wata ɗaya bayan fitowar ta a kasuwa saboda rahotannin yadda take kamawa da wuta. Kamfanin ya sake fidda wata sabuwar Note 7 da wani sabon batiri, to amma su ma sai suka ci gaba da yin zafi da kama da wuta. A dalilin haka ne kamfanin na Samsung ya janye Note 7 baki ɗaya daga kasuwa. A yau Lahadi an sako tsohon Prime Minister Bani Israila Ehud Olmert daga gidan kurkuku. ‘Yan kwanaki kaɗa bayan da wata hukuma ta yarda a sako shi tun kafin cikar wa’adin ɗaurin da aka masa na watanni 27 a gidan kurkuku bisa laifin cin hanci da rashawa. Mr. Olmert, mai shekaru 71 da haihuwa, ya fito a cikin gidan kurkukun masu yahu da ke yankin tsakiyar Isra’ila a yau ɗin nan ba tare da yin magana da 'yan jarida ba. A shekara ta 2014 aka same shi da laifi na karɓan dubban dalolin Amurka dangane da wani attajiri da ke son yin gine-gine a birnin Kudus lokacin da yake magajin garin birnin.
Ibrahim Alfa Ahmed kenan ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ministan ma'aikatar cikin gida ta Najeriya Alhaji Abdulrahman Dambazau ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya don kai ziyarar gani da ido a yankin tsaunin Mambila na jihar Taraba. domin samu bakin zaren tashin hankalin da ya addabi yankin.
Ministan ma'aikatar cikin gida na Najeriya Alhaji Abdulrahman Danbazau wanda ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya ziyarar gani da ido a yankin tsaunin Manbila da ke jihar Taraba da yayi fama da tashe-tashen hankula wanda ya sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi da dama. Yayi bayanin makasudin wannan ziyarar. Ganawarsa da shugabannin bangarorin da ke farwa juna da kuma shugabannin addini da na masu ruwa da saki na yankin tsaunin Manbila, ministan cikin gidan Najeriya Alhaji Abdulrahman Danbazau ya ce gwamnatin tarayya ba za ta labunta ba wajen ganin doka ta yi aikinta kan duk wanda aka samu da hannu a tashe-tashen hankulan. To ko me wannan ziyara ta su ta gano kuma ina mataki na gaba domin samar da dawwammamiyar zaman lafiya a yankin? Tashin hankali na yankin tsaunin Manbila na karamar hukumar Saddauna da ke jihar Taraba ba zai rasa nasaba ba da rashin raba daidai na albarkatun kasa tsakanin kabilu mazauna yankin da kuma rashin kyakkyawar wakilci ga kowane bangare, kamar yadda shugaban kwamitin amintattu na kungiyar rayawa ta Hausa Fulani na karamar hukumar Saddauna Alhaji Bakari Muhammad Tamya yayi bayani.
A raba kowane kabila a Saddauna ko me samu yayi shi ga cikin shugabanci a dama da shi inform and be involved.
Kawo yanzu jama'ar da tashe-tashen hankulan ya raba da muhallansu na bukatar dokin gaggawa na abinci da kuma wuraren kwana musamman yanzu da damina ta kama. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
A gaida Sanusi, gidauniyar Matthew Hassan Kuka da ke jihar Sokoto ta gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki na tsawon kwanaki uku a garin Maiduguri domin samar da mafita ga halin da shiyar arewa maso gabashin Najeriya ke ciki. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya haɗo mana da wannan rahoton.
Gidauniyar Matthew Hassan Kuka da ke jihar Sokoto ta ce yafiwa da runguman juna shine kawai hanyoyin da za a bi da rage irin matsalolin da ake fuskanta wannan shiya wato arewa maso gabacin Najeriya. Shugaban wannan gidauniya Reverend Matthew Hassan Kuka ya da bayyana hakan ne a wani taron kwanaki uku da aka gudanar a garin Maiduguri. Wannan taro dai ya haɗa da dukkanin addinan nan guda biyu, wato shugabannin addinin Kirista na Musulmai da sarakunan gargajiya da ma kungiyoyi masu zaman kansu, wanda dukkanin suka dinga tufa albarkacin bakin su game da hanyoyin da za a bi na samun mafita ga wannan hali da shiyar ayyu musu gabacin Najeriya ta fada. Bayan kammala wannan taron ne dai sai na tambayi Reverend Hassan Kukan game da muhimmancin wannan taro ga kuma abin da ke cewa.
Eh to ka san idan yaronka ya shiga hanyar wofi dole yaronka ne, ko ba haka ba? In ya dawo gobe dole a karbe shi. Saboda haka muna da ban gaskiya cewa wadanda sun aikata abubuwan da su kamata ba sun ci amanar mutanen Najeriya za a yanka musu hukunci. Amma akwai mutane da dama, yara da dama wanda aka kaka masu tunda wannan abin ya fara abinda muke bukata shine idan Allah ya yarda in mun samu zarafi a ji daga bakin kowa, don akwai wadansu mutane da Boko Haram ta kama su da karfi, wadansu kuma sojoji aka kama su, abubuwa dai ga su nan. So namu shawara shine akwai wadansu da basu yi wani laifi ba, idan ba in ba yanka musu hukunci ba, ba za su koyi wani darasi ba. Amma waɗanda kuma ba su da laifi, ya kamata gwamnatin Najeriya a tabbatar da cewa kowa ya koma gida. Amma mun san cewa ba koman gidan shine karban waɗannan mutane a gidajen su ba. To abinda muke so shine mu ga mutane cewa ba abin da za a yi, dole ne mu rungume juna. Duk waɗannan kuma mun ce ba za mu karbe su ba don sun shiga wannan hanyar wofi. Allah yana gafara.
Reverend Matthew Hassan Kuka kenan ke bayani bayan kammala taron kwanaki uku da cibiyar Matthew Kukan ta gudanar a garin Maiduguri. To ko me waɗanda suka halarci wannan taron ke cewa?
Sunana Dr. Ahmad Bello Dogarawa, daga sashen koyar da aikin akanta na Jami'ar Ahmadu Bello Zaria. To sulhu da ya shafi wato kamar kungiyar da ake cewa Boko Haram da kuma gwamnatin tarayya, a tunanina daga cikin matsalolin da ke faruwa shine rashin wato ikhlasi, wato kyautata niyya a wajen abu. Sannan na biyu, ana samun yanayi da kamar a Hausa, cikin Hausawa zaka ji in an zo sulhu sai a ce ai a bar abin da ya wuce, kawai a dai magana a yafe wa juna. Sulhu ana gina shi ne akan kowa ya faɗi damuwarsa.
Sunana Asabela Dago, ni coordinator ne na Christian Widows Association a Borno State.
Kungiyar mata Kristoci da sukarsa mazajen su kenan ko?
Da iyayen su, amma muna aiki tare da na musulmai duka.
Kamar ya kuke ji ne game da wannan taro?
Mun gode wa Allah da wannan taro, domin da gaskiya mun mata akwai damuwa sosai. An kashe masajenmu, yaranmu suna nan a zube. To in ba an yi da irin wa'annan abubuwa domin ya samu a sa mutum ya samu ya dan huce yayi ya gafarta ma mutane, sannan a iya akwai mishi yanda zai yi rayuwa, ba abun ba da sauki ba.
Wasu kenan da suka halarci taron da gidauniyar Matthew Hassan Kuka suka gudanar a garin Maiduguri na kwanaki uku ke bayanin irin abubuwan da suka gabatar a wajen taron. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya.
A gaida Haruna, cibiyar fasahar zamani da cigaban al'umma mai suna Sita da ke birnin Kano ta gudanar da wani bincike da kuma wallafa littafi kan ta'addancin Boko Haram. Abdulluhan Muhammad Gareka
da yake tsokaci akan littafin jami'in bincike da kuma sadarwa na cibiyar Malam Hamza Ibrahim Cinade Hailayo ya ce binciken ya gano cewa daga cikin dalilan da ya sa wasu al'ummomin kin ba da bayanai wa hukumomi sun hada da tsoro da rashin amincewa da kuma rashin tabbas akan illar da zai jawo musu idan sun ba da irin waɗannan bayanai. Mai yiwuwa Matayu, wanda aka bashi bayanin, yana daga cikin masu tada ƙayar bayan. Sannan ya ci gaba da cewa
wani abu da kusan za a iya cewa abin mamaki shine a lokacin da aka fara shi wannan rikicin, akwai al'ummomin da su wato su ba da bayanai a jami'an tsaro ma kaman ya zama musu wata matsala ko illa. Dalili ko shine akwai rashin yarda tsakanin su da ko dai jami'an tsaron ko kuma mutanen da za wata kila in sun ba da bayanan za a zarga, wanda karshenta za ka zo ga hukumar cewa ko yana cikin wannan al'amarin ba. Saboda haka ba da bayani kaman zai sa wata kila ka jefa rayuwarka cikin wani hadari, musamman a jihar kamar Yobe akwai garuruka da irin haka suka faru, waɗanda kuma daga baya an samu an yi illa sosai, su kamar yan tada karba sun yi illa sosai a waɗannan al'ummomi. To amma akwai al'ummomin da musamman in ka ɗauki akwai garuruka daban-daban, irin garuruka da suka shafi kamar Azare a jihar Bauchi da Ningi har yanzu da a jihar Bauchin, da misali irin su Mubi da su kaman Gombe a jihar Adamawa da sauran waɗannan irin garurukan daban-daban a wannan al'umma da aka zo aka yi waɗannan abubuwa.
A jawabinta na kaddamar da littafin, Dr. Asabe Sadiya Muhammad ta jami'ar gwamnatin jihar Bauchi da ke Gadau ta bayyana dalilan wallafa littafin.
Wannan littafi dai na tabbatar a yau da gobe da jibi da duk shekaru masu yawa duniya tana buƙatarsa, ba wai Najeriya kawai ba, saboda yana magana ne akan harkokin da suka dami duniya gabaki ɗaya, wato batun insurgents yawa tashe-tashen hankali irin wanda mu aka sa sunan sa Boko Haram da wayansu kasashen da sunayen da suke bashi mu ma a cikin mun dubi yadda ya faru a wasu kasashe da yadda suka yi rubuce-rubuce akai haka sannan mu muka yi nazari akan sa mu ma muka duba muka mai da shi ta yadda ya shafi namu kasashe tamu kasan da namu kauyukan da namu biranen shine muka yi rubutu akan yadda yaya za a yi a dakale shi na gaba muka samu bayani ta yadda ya fara ta yaya wanda suke ciki me suka fuskanta yanzu wuraren da ya kare yaya suke yi saboda gobe mai maganin gaba
sai dai inji cewa jakadan zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista a jihar Bauchi Alhaji Aminu Garba Sidi lalle ne al'umma su tashi tsaye domin bada kariya wa kawunan su
lalle ne al'umman nan su tashi kamar JTF na cikin garin Maiduguri su kuma kauye Adamawa Bauchi Yobe da sauran North East gaba daya lalle da su tashi haikan a samu waɗannan dabaru da taimakon kai da kai kamar inda sarkin Kano ya taba fada ya taimaka gaya a arewa cewa tsaro ya fa ya kamata ya fara daga kanmu mu tashi mu kare kanmu mu wannan bayanin ya taimaka
binciken da an gudanar da shi a jihohin arewa maso gabas inda yan ta da kayar bayan suka mai da shi tungarsu da kuma jihohin Kano da Jigawa akan al'ummomi guda 17 inda ya wallafa littafin ne a cikin harsunan Ingilishi da kuma harshen Hausa Yohab Muhammad daga Amurka daga Bauchi a Najeriya
Gaida Abdulwahab. To jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. A cikin shirin namu zamu dubi ne kan wata kungiyar ƴan daba da ta addabi wasu kasashe dake tsakiyar yankin Amurka har ta kai ga samun gindin zama a nan Amurka. Za ku ji sunan wannan kungiya da kuma matakan da hukumomin Amurkan ke dauka domin dakile ayyukanta. Sannan ƴan magana kan ce inda ranka babu abin da ba za ka gani ba. A nan Amurka an nada wata kariya a makamin magajin gari. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa. Sunana Mahmud Lalo. Da farko tun banda ta hau mulki a nan Amurka, gwamnatin shugaba Donald Trump ta kara himmatuwa wajen yaki da kungiyar MS-13, kungiyar ƴan dabar da ta addabi wasu biranen Amurka, inda ta shahara wajen yin fada akan titunan biranen. Kungiyar ta samo asali ne daga kasar El Salvador da bata da nisa da Amurkan, inda har wasu ke gani kamar gwamnatin ta Trump na amfani da batun wannan kungiya ne domin fakewa da yaki da masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Wani kame da aka yi na ƴan kungiyar a kwanan nan shi ya fara fitowa da aniyar gwamnatin Amurka wajen yaki da ƴan kungiyar ta MS-13 waɗanda suka shahara wajen daddatsa mutane a lokacin da suka kai wa mutum hari. Shi dai shugaba Trump ya sha dora lakin shahara kungiyar a Amurka akan mutumin da ya gada wato Barack Obama inda ya kance tsare-tsaren gwamnatin ta Obama kan harkokin shige da fice a kasar. Su suka baiwa ƴan dabar kungiyar ta MS-13 damar cin karansu babu baka a nan Amurka. Sai dai shugaba Trump ya sha alwashin sai ya ga bayan wannan kungiya.
MS-13 nan ba da jimawa ba zamu kawar da kungiya daga titunan mu ku yarda da ni
to sai dai duk da nasarorin da jami'an tsaro ke samu wajen yakar ƴan kungiyar babban attorney general din Amurka Jeff Sessions ya ce kungiyar ta MS-13 ta sake samun hanyoyin daukan sabbin mambobi da kasashen nan uku da kungiyar ta fi samun gindin zama wato Honduras da Guatemala da kuma El Salvador.
We will secure our borders. Zamu kare kan iyakokinmu tare da fadada ayyukan sa ido akan al'amuran shige da fice domin mu katsa hanyoyin da suke bi wajen daukar sabbin mambobi.
To sai dai mutane na ci gaba da dasa alamar tambaya kan wai shin dakile hanyoyin daukar sabbin mambobin kungiyar ita ce mafita wajen ganin an kawar da wannan kungiya ta ƴan daba wacce har ila yau ta shahara wajen safarar muggan kwayoyi da karɓar kudaden haram. Alex Noreste mai bincike ne a Jami'ar Keto da ke cibiyar nazari a Washington.
Akwai yiwuwar shigar baki na ɗaya daga cikin hanyoyin da ƙungiyar ke ɗaukar sabbin mambobinta. Amma ya kamata mu gane cewa ƙungiyar ba za ta yi tasiri ba da a ce ba ta samun kuɗaɗe ta hanyar safarar miyagun ƙwayoyi.
Tun daga shekarar 2012, jami'an kula da kan iyakokin Amurka sun cafke kananan yara 250,000 da ke fitowa daga kasashen yankin tsakiyar Amurka, wato a yankin kudu maso yammacin kan iyakar kasar, inda nan ne babbar kofar shigar su. Sai dai mutane 160 kacal aka samu cikin wannan adadi, waɗanda mambobi ne na kungiyar MS-13. A wani samame da aka kai na kama yan kungiyar a wasu manyan biranen Amurka da dama, jami'an shige da ficen kasar sun ce mafi yawan waɗanda aka tsare Amurkawa ne. Sai da duk da haka, Senator Chuck Grassley na Majalisar Dattawan Amurka, wanda shine shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar, ya bayyana fargabarsa kan yadda kungiyar MS-13 ka iya samun sabbin mambobi daga ƙananan yaran da ba sa samun rakiyar iyayensu ko kuma wasu manya idan suka tashi shigowa nan Amurka.
Kasancewarsu baki ne marasa takardun izinin zama da kuma asalinsu na waɗanda suka fito daga ƙasashen yankin tsakiyar Amurka. Hakan kan iya sa su zama mutanen farko-farko da ƙungiyar 'yan dabar ta MS-13 za su iya ɗauka a matsayin sabbin mambobi.
To amma duk da cewa kashi 90 cikin 100 na mambobin ƙungiyar waɗanda suka shigo Amurka ta barauniyar hanya ne, mai bincike Alex ya ce yana da kyau a yi hattara wajen ɗaukan kowane bakon da ya shigo ba bisa ka'ida ba a matsayin mai aikata laifi.
Abinda muke gani, kamar yadda bayanai suka nuna, abu ne da yake a fili ƙarara cewa haifaffun Amurka sun fi yiwuwar aikata miyagun laifuka fiye da bakin hauren da suke da takardar izinin zama ko akasin haka.
Duk da haka, har yanzu ba a mayar da ƙananan yara da suka fito daga yankin tsakiyar Amurka zuwa ƙasashensu, amma kuma matakan da jami'an kan iyakokin Amurka ke ɗauka waɗanda aka faɗaɗa sun fara tasiri, domin a watan Mayun da ya gabata hukumomi sun ce an samu raguwar ƙananan yaran da suke shiga Amurka da kashi 73 cikin 100. A wani labari na daban, a nan Amurka an zaɓi wata kariya a matsayin wacce za ta riƙe muƙamin magajin garin Rabbit Hash, wani gari a jihar Kentucky da ke gabas maso kudancin tsakiyar Amurka. To ita dai wannan kariya mai suna Brunel Patro ta lashe zaɓen ne bayan ta yi takara da wata kuliya da kaza da doki da kuma ɗan ƙaramin yaro. Garin Rabbit Hash ɗan ƙaramin gari ne da baya buƙatar magajin gari ya zamanto mutum ne. Hasali ma ƙididdigar da aka yi a shekarar 2010 ta nuna cewa mutane 315 ne kacal a cikin wannan gari. Amma mutanen garin sun ɗauki al'adar zaben dabba domin riƙe muƙamin magajin gari tun daga shekarun 1990. Tsarin zaben nasu shine duk wanda zai kada ƙuri'a sai ya biya $1. Biyan wannan kuɗi kuma zai ba shi dama ya kada ƙuri'a ko su nawa yake so. Akan dai tara kuɗaɗen ne a wasu gyare-gyare domin mutanen garin su amfana. Wannan dai shine karo na hudu da wannan kariya mai shekaru 3 take lashe zaben na magajin garin Rabbit Hash. Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu mu da Masud Faraba da ya hada ainihin rahoton da kuma Aliyu Mustapha Sokoto. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed wanda ya taya ni gabatar da shirin, ya kuma gabatar da shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau, Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa mu ƙarasa wunin lafiya. Salamu alaikum.